إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس شاشدا غواتن رمضان هجر مايكي صلى الله عليه واله وسلم شكرا دبو ديا دا داري هدو دا اربعين دا باكوي وان دي دا چه دا بيار غواتن اكو شكرا تا دبو بيو دا اشرين دا شدا ميلادية اي هو رأى النبي عيسى دا مريم عليه السلام Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa da kaddarawarsa ya sake hada mu a wannan farfajiya mai albarka a masallacin da aka fi sani da masallacin sarkin Alhazzan Kabi a wannan gari namu na Argungu a jihar Kebbi Nigeria Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tsare mana wannan ƙasa ya kawo mana kwanciyar hankali da arziki mai amfani da sauran ƙasashe na musulmi to wannan shine zamana 15 domin gabatar da hikayar tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda aka fara a wannan wata na Ramadan muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana muwafaqa da fahimtar abin da yake daidai da fadarsa da kuma aiki da shi Allah kuma ya sa ya zama dalilin shigan mu aljanna ranar gobe kiyama to idan ba a manta ba ina nan cikin sura ta biyu suratul baqara wanda mun kwana a aya ta 7 kuma akan ta zamu tashi insha Allah subhanahu wataala فإن الله تعالى ختم الله على قلوبهم بسم الله الرحمن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
الله سبحانه وتعالى يبقى بايان آية تقباتا سوى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم كمار يدا بياني suka gabata cewa waɗannan ayoyi Allah subhanahu wataala yana magana da wani bangare daga cikin kafirai waɗanda Allah madaukakin sarki ya kaddara musu wato mutuwa akan kafirci da shirka wato Allah bai azurta su da niyyar tuba ko musulunta ba su ne waɗannan ayoyin suke magana akai to bayan Allah madaukakin sarki ya bada labari cewa ba za su taba imani ba saboda haka yin wa'azi yi musu gargadi da rashin gargadin ba shi da amfani a wurin su to shine sai Allah ya fadi wato illatul khabar illa wannan labarin da ya fada ko illar hukuncin da ya yi akan su na rashin amfano su da gargadin da Annabi sallallahu alaihi wasallama zai musu wato shine wani rufi da Allah ya rufe zukatansu da shi da kuma wato wuraren jin su kunnuwan su sannan kuma a idanunsu kuma Allah ya saka musu wata irin yana ta yadda waɗannan ƙofofi guda uku su ne ƙofofin da mutum zai iya haɗuwa da wani abu na saƙo wanda sakamakon wannan saƙo zai yi tasiri gare shi har ya karɓe shi yadda da shi kuma ya yi aiki da shi to sai ya zan su gaba ɗaya Allah ya rufe waɗannan wato hanyoyin waɗannan alhawas ɗin zuciya ita ce matattarar imani ita ce matattarar tunani kuma duk wani abu da ɗan adam zai yi to sai ya fara tunaninsa a ransa kamin ya aikata shi muddin ba a zare masa hankali ba to sai ya zan su gaba ɗaya an rufe zukatan saboda haka babu wani abu na rahama da zai shiga a cikin waɗannan zukatan nasu to kaga duk wani abu da za a yi musu na gargadi na a tsoratar da su hadarin shirka da kafirci to wannan ba zai amfane su ba wannan kofa ce da aka hana musu samun shari'a ta taufiki sannan hanya ta biyu shine wuraren da suke jin sauti a lokacin da aka karanta ayoyin alkur'ani da sakon Allah to hanyar da za su bi su ji wannan sautin shine kunnuwansu to su ma kunnuwan Allah ya toshe su an rufe waɗannan kunnuwa din saboda haka duk yadda mai sauti ya kai ga sauti duk abin da zai faɗa ko ya faɗa ba za su ji ba wuri na uku shine idanu su kuma idanu da su ake amfani a ga abu wanda yake na zahiri wanda yake almahsus abinda zaka iya taba shi ko abinda kuma zaka iya hararo shi da kwakwalwa duka zaka iya ganin shi da idanu to sai ya zan ba za su iya ganin gaskiya ba ballantana su gane cewa wannan gaskiya ce su yi amfani da ita kaga duk wata hanya da alkhairi zai sadu zuwa gare su Allah ya toshe shi saboda haka an shafe musu basira ta zuciya kuma an shafe musu hasken gani na ido haka kuma an shafe musu wato na'urar da suke karɓar sako na sauti shine kunnuwa to wannan yana nuni kan cewa babu shakka sun kai makwara ta yadda babu yadda za a yi wato wa'azin da Annabi sallallahu alaihi wasallama duk da zaman sa gogagge kwararre wajen wa'azi da iya isar da sako amma kuma Allah madaukakin sarki sai ya ce wa'azin na Annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai amfane su ba sakamakon waɗannan abubuwa da suka haɗu da su saboda hawas din an riga an toshe su ba yadda za a yi su samu shari'a ta taufiki ko shari'a ta dalala da bayani saboda duka an riga an rufe waɗannan kofofin to shi yasa Allah ya bada labari a can cewa ba yadda za a yi su imani an riga an ɗebe tsammani a kansu to wannan duka hukunci ne Allah ya akan wasu mutane ayyananu a wurinsa Allah shi ya san su duk wanda yake an kaddara masa mutuwa akan shirka ko kafirci Allah madaukakin sarki ya san shi ya san shi ya san cewa kuma ga abin da aka kaddara masa saboda haka sifa ce wadda za ta ci gaba da zuwa ila yawmil qiyama har ko yaushe ba za a rasa irin wannan nau'i daga cikin kafirai ba ba wai abin ya takaita iya zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba har a yanzu akwai waɗanda suke da wannan sifa din abun Allah shi Allah ya san ba za su taba imani ba saboda mi wannan dalilin da aka ambata kuma wannan rufi ne na hakika kamar yadda bayanai suka gabata ba abu ne wanda yake na bangaren almajaz ba wannan yana nuna mana cewa babban hadari to shine a ce an shafe zuciyar mutum an shafe zuciyar dan adam an shafe basirarsa shi yasa Allah madaukakin sarki ya fara da su zukatan sannan aka yi amfani da wuraren ji sannan kuma aka yi amfani da wuraren gani shi yasa za mu ga cewa da shi gani da ji dukkaninsu ba su kai amfanin zuciya ba a haɗe su gaba ɗaya ba su kai amfanin zuciya ba saboda shi ido iya abinda zaka rasa shine gani, shi kuma kunne iya abinda zaka rasa shine jin sauti. Amma ita zuciya lokacin da aka rufe ta ko aka rasa ta, to sai ya zama idan ba zai yi amfani ba, jin shi ma ba zai yi amfani ba. Amma zai iya yiwuwa ya zama mutum ya rasa idanu ko ya rasa ji, idan zuciyarsa tana lafiyayye kuma sai ka ganshi a gaba gaba ma wajen masu imani, wajen wato da'a ga Allah maɗaukakin sarki, sai ya zama yafi ma wani wanda shi yana da gaɓoɓin gaba ɗaya, yafi wani mai idanu, yafi wani mai kunnuwa mai ji, sakamakon zuciyarsa a raye take kuma lafiyayya ce. Shi yasa a wata aya Allah maɗaukakin sarki ya ce, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah maɗaukakin sarki ya ce ba za su yi tafiya tafiya ta la'akari da neman wa'azantuwa da izina a cikin ƙasa, a cikin duniya, sassannen ta bangarori daban-daban. Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, yazan suna da zukata da suke hankalta abin da ya kamata a hankalta da shi. Aw azanun yasma'una biha, ko kuma ya zamo wato su zamo suna da wasu kunnuwa da suke saurare da li'itibari na wa'aztuwa. Allah ya ce fa inna hala ta'mal absar, domin wato idanu ba su ne suke makanta ba. Mutum dan ya rasa ido, to rasa idon ba shi ne makanta mafi muni ba. Allah ya ce makanta ta zukata da suke cikin kiraza, to shi ne makanta na hakika, wato shi ne a shafe mu mutum hasken basira. Albasiratu shi ne gani na zuciya, albasaru shi ne gani na ido. To gani na zuciya shi ne gani, shi ne mutum zai rasa a tausaya masa, shi ne mutum zai rasa a taya shi kuka, amma ba gani da ido ba. Matukar zuciya tana nan raye, kuma hasken ilimi da basira yana cikinta. Domin wannan iya kashe duniya, ranar tashin kiyama ganin zai dawo. Sabanin wanda shi hasken zuciyarsa ya riga ya gushi, to ko a lahira a makaho zai tashi. Zai tashi a makaho. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. To wannan aya wasu malamai suka ce shi wannan ganin da za a hana masa shine za a hana masa ganin Allah ne da kuma sauran wasu abubuwa da yake buƙatar ya gani, sai Allah ya karbe ganin tare da kuma ganinsa na basira na zuciya. Zuciyar Allah zai shafe basirar ta gaba ɗaya. To dama kuma gani na ido yana da alaƙa da gani na zuciya. To shafe ganin na zuciya shi ne ya tasiri har ya kai zuwa ga ainihin wato idanunsa. To shi yasa wasu malamai suka ce ba makanta ce a wannan aya ma ta hakika ba. Basirar sa ce za a kwashe ta zuciya. To saboda haka wannan babu shakka a wanda ya kamata a tausaya masa shine wanda ya rasa gani na zuciya, ba gani na ido ba, ba gani na ido ba. To shine Allah maɗaukakin sarki yake cewa wato an rufe zukatan nasu, an rufe wuraren jinsu, haka kuma idanunsu an sanya yana ba sa gani, saboda haka sun koma makafi ta kowace fuska, sun koma kurabi, sun koma mahaukata. Tunda don mutumin da ya rasa zuciya ya koma mahaukaci. To za mu ga a ƙarshe sai Allah ya ce walahum azabun azimu. Wancan abubuwa da aka ambata guda uku duka sakamako ne a nan duniya. Allah ya saka musu da shi sakamakon mugun aiki da suka yi. Shi yasa Allah ya shafe musu gani na zuciya da gani na ido da kuma ji na kunnuwa. Kuma ranar gobe kiyama haka za su tashi, kamar yadda ita waccan aya ɗin ta ambata cewa za mu tayar da shi makaho har yana tambaya lima hashartani a'ama wa qad kuntu basira. Allah yace qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tusa. Eh, an turo maka da manzanni ko manzo ya karanta maka ayoyinmu sai ka ƙaryata ba kai aiki da su ba, saboda haka kai ne kan rasa wannan hasken tun a duniya. To shi yasa a yau kuma aka tayar da kai ba kawo, baka ji, baka gani da zuciya, baka gani da ido, duka an rasa. To wannan duka a duniya ne, duk da abin kuma zai bi su har lahira, amma kuma ba iya azaba kenan ba. To shine Allah ya bada labari yace walahum azabun azimun, kuma suna da wata irin azaba wadda take mai girma. Malamai suka ce sai aka siffanta azaba din da sifa ta girma, aka ce azimun, ba a ce alimun ba, mai radadi kamar yadda wasu wuraren aka ambata. To shine malamai suka ce an siffanta ta da girma ko dai saboda girman azaba din wadda Allah ya tada da musu ranar gobe kiyama, banda wannan ukubar da Allah ya hada su da ita a nan gidan duniya na shafe musu haske ko rufe musu zuciya da kunnuwa da kuma idanu. To akwai wata azaba wadda take tana da girman gaske. Idan an kwatanta ta da abin da aka yi musu a nan duniya, to wannan na duniya ba komai ba ne, karamin abu ne. Na rufe musu zukata din da kunnuwa da kuma idanu, kaga shi ba a siffanta shi da girma ba, saboda karami ne in an kwatanta sakamakon su da Allah ya tarada musu, wato a jahannama. Shi yasa Allah ya ce walahum azabun azim, kaga shi ba a mai bayanin nau'in azabar ba, kawai sai aka ba da sifa cewa su an tanadan musu wata irin azaba mai girma, saboda ba zai yiwu a yi maka bayanin girman azabar ba. To shi yasa kawai aka baka sifa. Amma nan ta duniya da yake zaka iya fahimtar ta, kuma karamar azaba ce bin nisba da ta lahira, to shi yasa sai aka baka misalin nau'in azabar. An rufe zukatansu, an rufe kunnuwansu, an shafe ganinsu, an saka yana a cikin idanunsu, amma azabar lahira kaga ba a yi bayanin wace azaba za a yi musu ba, kawai sai aka ce walahum azabun azim, dan a nuna azabar girmanta. To yafi karfin a tsaya ma za a yi bayani. Irin abinda dai kawai sai abinda ido ya gani ko gangar jiki ta ji, to kaga wannan ba karaman musiba bace. Saboda haka Allah ya ba da labarin ukuba guda biyu, ga ta duniya ga kuma ta lahira, kuma ta lahira din to ita ce mafi girma. To kamar yadda muka ambata cewa Mujahid Ibn Jabar ya faɗa cewa waɗannan ayoyi guda biyu Allah yana bayani ne akan wani sinfi daga cikin kafirai. Ayoyin da suka gabace su guda hudu ko guda biyar su kuma suna bayani ne akan masu imani. Sannan ayoyin da za su biyo wa baya har zuwa aya ta 13, tun daga ayar da take gaban wannan da muke bayani akan ta har zuwa aya ta 13, wato ta bayanta ta zamo ta ɗaya har zuwa ta 13, to su kuma suna bayani ne akan sifofin munafukai, kamar yadda Tabari ya kawo asar ɗinsa a tafsirin sa Jami'ul Bayan at-Tawili ayatul Qur'an, haka Al-Wahiri a littafinsa Asbabun Nuzul. Saboda haka sai Allah ya hada mutanen duniya a gida uku, kashi uku ne, kuma dole kana ɗayan cikin waɗannan azuzuwan guda uku. Ko dai ka zamo a kashin farko shine cikin masu imani, hudalil muttaqina din nan da aka ambata da sifofin su guda shida da ya gabata, da kuma sakamakon su da Allah ya bada labari cewa suna da sakamako wanda yake mai girma. Ko kuma mutum ya zamo cikin aji na biyu shine wanda waɗannan ayoyin guda biyu suke magana, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim. Ko kuma mutum ya zamo bangare na uku shine waɗanda za su zo daga baya, wanda su sun fi matsala fiye da ma kafiran. Shi yasa aka baje aya ɗaya-ɗaya har 13 ana bayani game da su, saboda illarsu. Amma su kaga kafirai waɗanda suka bayyana tsintsar kafircinsu a fili, kaga cikin aya biyu aka yi bayanin halinsu. amma su munafiqatun da baina baina suke la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i ba sa cikin musulmi hakikatan sannan kuma a zahiri ba sa cikin kafirai su tsaka tsakiya suke sannan sun raba a zahiri suna tare da musulmi masu imani a baɗini a asirce kuma suna tare da ainihin kafirai makiya Allah to shi yasa saboda illar su da cutar su to shi yasa Allah ya yi bayani a kansu saboda a ta yadda ɗan adam zai iya fahimtar su da kuma fahimtar illar abin da suke akai dan a nuna maka cewa to su akwai wani kafirci da suke tattare da shi banda kafircin kuma akwai wani abu ƙari akan kafirci shine munafunci to shi yasa azabar ta su tafi girman hadari fiye da ta kafiran da suka gabata saboda su kafiran sun riga sun bayyana kafircin su a fili saboda haka musulmi ba za su zamo ala hazarin game da su to su kuma kafirai koyo shi tare da su ake komai na musulunci zaka ga ana ganin su duk wani abu na musulunci ana yi wani zubin ma ayyukan musuluncin ma sun fi kai sun fi kai to amma kuma duka wannan a zahiri ne a hakikatan kuma kafirai ne to su ne Allah madaukakin sarki aya ta gaba sai ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا
Allah madaukakin sarki ya ce wa minan nasu akwai daga cikin sashe daga wasu mutane kaga hikima ta Allah sai aka rufa musu asiri Allah bai faɗi sunayensu ba sai aka ce a suna nan wasu ne daga cikin mutane to sai aka yi ta kawo bayanin sifofinsu saboda mafi yawa wasunsu ba a san su ba hatta annabi sallallahu alaihi wasallama da yawan su sai da aka yi masa wahayi aka bashi labari wani munafikin Allah ne wani munafikin Allah ne kai hattara da shi to kaga shi da ake wa wahayi kenan to shi yasa Allah madaukakin sarki sai bai ayyana sunayensu ba sai ya ce wa minan nasu daga cikin mutane man ya kulu akwai wanda yake fada kuma wannan abun asirce suke fadansa wasu abubuwa to da wanda suke bayyanawa da wanda suke asirce duka sai Allah ya fito da shi yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayinsa a qur'ani yace man ya kulu amanna akwai wanda zai zo ya ce mun yi imani billahi da Allah mun gaskanta Allah haka za su zo in sun zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama su ce ya rasulullah mun yi imani da Allah saboda haka mu mu'minai ne muna da imani wa bil yawmil akhirati haka kuma mun yi imani da yini na ƙarshe shine ranar tashi alkiyama in suka zo maganganu irin waɗanda musulmai na gaskiya suke faɗa su suke faɗa to ya zaka yi da su ya zaka yi da su Allah yace amma wa ma hum bi mu'minina ƙarya suke eh ba mu'minai bane eh ƙarya suke yukhadi'una Allah kawai suna yaudara Allah ne wallazina amanu kuma suna yaudaran masu imani wa ma yash'uruna ba tare da kuma sun san cewa wato abinda suke ko dai ya zamo ba su san cewa su abinda suke yaudaran Allah bane yaudaran masu imani bane ko kuma a'a wama yash'uruna basu san hadarin sakamakon abin da zai biyo baya ba na bayyana imani da suke yi amma kuma suna boye kafirci basu san hadarin abin da zai biyo baya ba basu sani ba to wannan ita ce aya ta farko da ta fara bayani game da sifofinsu a wanda asali ayar da Allah ya ce wa minan nasi shi minan nasi din nan kun ga jari da majaruri ne saboda haka labari ne mubtada din samman ya kulu amanna billahi saboda haka asalin zancen wa man ya kulu amanna billahi wa bil yawmil akhir minan nasi saboda haka minan nasi din sai ya zabo labari amma an gabatar da shi ana saboda jari ne da majaruri sai aka jinkirta shi mubtada din sai wawun din ta zamo wawun list inafi sai ya zan sabon zance ne Allah ya bude an gama bayani akan masu imani zalla tsintsar imani tsintsar muminai sannan sai aka bayyanta da bayani akan kafirai zalla sannan kuma sai aka shiga wani sunfi na uku saboda haka wawun din nan wa sai zan isti'nafi ne sabon zance ne ba su da alaka da waɗancan da suka gabata hukuncin su daban sifofin su daban matsayin su daban shine ma'ana alisti'nafu to sai Allah ya ce akwai wanda zai zo a gabanka ya rasulullah ya ce mun yi imani da Allah mun yi imani da yinin ƙarshe ranar gobe kiyama minan nasi daga cikin mutane kaga wannan yana daga cikin rufin asiri da Allah subhanahu wataala me dalili saboda mafi yawa wasu daga cikin su ƴaƴan su mu'minai ne na gaske to idan alqur'ani ya ayyana sunayen su waɗancan ƴaƴan nasu masu imani za su cutu tun daga shi Allah ya bada labari wani ubanka Allah ya ce munafiki ne kaga ya zai ji a gaban annabi kuma a gaban sa a zo ana karanta wannan aya ana ayyana sunan mahaifinsa to hikima ta Allah sai Allah ya boye sunayen su kawai sai aka zo ana bada sifa ana bada sifa ana bada sifa duk da daga baya shi annabi mafi yawan su duka an bashi labarin su ya san sunayen su wasu daga ciki har ya kira ba al-Huzaifa Huzaifatul Yaman Huzaifatul Yaman ya bashi labari wane da wane da wane da wane Allah ya gaya min cewa munafukai ne amma ka ja baki kai shiru kaka gaya wa kowa sirri ne to haka ko Huzaifa ya ci gaba da boye waɗannan hatta kai ga Sayyiduna Umar bayan wucewar Annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ta kai ga yakan samu Huzaifa yake ce da shi ina hada ka da Allah cikin waɗannan da Annabi ya gaya ma munafukai ne bana ciki yace baka ciki baka ciki to Sayyiduna Umar yace sannan hankali na ya kwanta sannan hankali na ya kwanta to saboda haka wannan yana nuna rufa ba mutun asiri musamman in abinda mutun yake yi bai fito bainar jama'a ba to a musulunci ba a son a yada wannan abu duk abinda bai fito fili ba al'umma ba su san shi ba to ba daidai bane kai don ka sani ka je kana yada ma al'umma ko ka kai shi ga social media ko ka dinga gaya ma wane da wane da sauransu in yana buƙatar nasiha a je a yi masa nasiha in bai buƙata kuma ka ja bakinka kai shi in kana iyawa kai masa addu'a Allah ya gyara shi saboda a ka'ida ta musulunci ita barna ba so ake a yi ta yada ta ba ko da ta faru ko da ta faru sabana abin da ke faruwa a yau a social media za ka ga wani har zanzana yake yi a ce an san wani abu a dalilinsa wanda kowa bai sani ba saboda ya samu followers to wannan ba tsarin musulunci bane saboda haka in mutum ko da ta bayyana gare ka ya aikata wani mummunan abu kuma wannan abun bai fito fili ba to kaje kai masa nasiha kar ka gaya wa kowa kabar abin har sai sadda al'umma sun ka sani wani daga cikin dalilin da yasa Allah bai ayyana sunayen munafikai ba saboda abin da suke yi ba a fili suke yi ba na munafunci to sai aka mu'amalance su da yadda suke mu'amalantar mutane din amma a lahira kuma to za su sha mamaki sakamakon da aka ba kafirai shi za a ba su a shi munafunci yana da asali al-asal a farkon musulunci babu munafunci lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yana makka babu wani abu munafunci daga musulunci sai kafirci babu wai wasu mutane yan baina babu su sai da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hijira ya koma madina to da ya koma madina ita madina tun kamin yazo tana dauke da mutane kala biyu wasu larabawa ne kuma larabawan ma kabilu ne daban-daban akwai waɗanda ake kira al-ausu akwai waɗanda ake kira da al-khazraj wanda asalin su larabawa ne na Yemen suka yi hijira suka dawo madina suka zauna tun tana Yasriba kamin ma ta koma madina kamin annabi ya canza mata suna to a ciki suke kuma kamin musulunci ya bayyana gumaka suke bauta irin yadda kafiran makka suke bautar gumaka duk tsarin su daya usulubin su daya su al-ausu da al-khazraj haka kuma bangare na biyu kuma akwai ahlul kitabi akwai al-yahudu wa nasara duk da su nasara din ba su da yawa kuma can suke gefe haka da dan nisa kadan amma yahudawa suke da yawa a cikin madina su ma kala-kala ne dangi-dangi ne akwai banu qainuqa akwai banu nadir sannan kuma akwai banu quraiza su uku suke a madina to su kuma yahudawa ne to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hijira ya bar makka ya dawo madina da ya dawo madina ana ci gaba da bayyana musulunci da karantarwa da sauran abubuwa sai mafi yawan waɗancan daga cikin al-ausu da al-khazraj suka dinga musulunta suna karɓar musulunci amma su yahudawa ba su musulunta sosai ba ƴan ƙwarori ne kaɗan aka samu suka musulunta daga cikinsu to kuma akwai ƙawance tsakaninsu tun kamin addabi ya zo madina ɗin tsakanin su al-ausu da al-khazraj da kuma waɗancan gungun larabawa guda uku su al-khazraj ƙawayensu su ne banu qainuqa su ne suka yi al-hilf tare da su ma'ana abuta ta yadda kai ka ce kamar sun haɗa surukuntaka tsakaninsu sun zamo kamar ƴan uwa sun zamo abu ɗaya su kuma banu nadir da banu quraiza sai suka haɗa alaƙa da al-ausu su kuma su ne ƴan uwansu ko da annabi ya shigo haka suke waɗancan da nasu shugaba waɗanga da nasu shugaba su ma yahudawan waɗancan da nasu shugaba waɗannan da nasu shugaba haka kowa yake nashi tsarin gudanar da rayuwarsa to da annabi ya zo madina su al-ausu da al-khazraj mafi yawansu sai suka musulunta in banda ƴan kaɗan daga ciki to sai musulunci ya dinga bunƙasa to daga nan ne sai munafunci ya fara tsira al-imam abu ja'far at-tabari a tafsirinsa jami'ul bayan at-ta'wil ayatul qur'an yace lokacin da musulunci ya fara ƙarfi to sai hakan ya fusata su waɗancan yahudawan sai ransu ya dinga ɓaci sai kullaci da ƙiyayya da adawa ta dinga shiga zukatansu game da annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma musulunci banda kamin haka har labari suke ba waɗancan larabawa cewa a cikin littattafansu suna da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ga sifofinsa yana da sifa kaza yana da sifa kaza yana da sifa kaza a wannan lokaci ba adawa har labari suke ba larabawan su al-ausu da al-khazraj to amma bayyanan musulunci sai suka ga yanzu annabi kamar yana kokarin ya toshe su a daina jin su kusan mutane ne masu son shugabanci ba sa son a ce kowa na sama da su kamar abin da yake faruwa a yau America Israel su suna son a ce ko yaushe su ne sama kowa na ƙasa da su sun mallaki abin da kowa bai mallaka ba to gado suka yi da aka yi gazawatu Badar sai musulunci ya ƙara yaduwa ya ƙara ƙarfi sai adawa kuma ta ƙara ƙarfi daga nan sai suka fara kulla ma manzon Allah makirci su Yahudawan suka dinga kulla masa makirci har suna kokarin cewa waɗanda suka musulunta da yawan su ya za a yi masu yarda ya za a yi masu yarda to ana nan cikin haka sai wasu daga cikin al-ausu da al-khazraj sai suka goya masu Yahudawan baya kuma bayan sun je wajen annabi sun ce sun musulunta sai ya zan waccan adawa da waccan kiyayya da waccan hasada da Yahudawa suke yi wa addini da musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma suka goya ma Yahudawan baya to daga nan ne aka samu birbishin wato munafunci sai ya zan suna tare da annabi in sun zo wurin annabi sai su ce amanna billahi wa bil yawmil akhir in sun je wajen al-yahudu to kuma sai su dinga zagin annabi da sukar addinin musulunci to daga nan ne musulunci ya samu asali kamar yadda shi Abu Ja'far At-Tabari ya faɗa munafunci afwan daga nan ne munafunci ya samu asali amma akwai Jamaluddin al-Qasimi shi kuma a nashi tafsirin ya kawo wani zancen tafsirin sa Mahasil at-Ta'wil yace asalin munafunci lallai kamin annabi sallallahu alaihi wasallama ya baro makka babu wani abu sunansa munafunci babu shi sai da ya dawo madina din da ya samu waɗannan larabawa da kuma yahudawa to ko da ya samu su larabawan da su al-ausu da al-khazraj a mahaifin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shine shugaban su mahaifinsa to mahaifin nasa sai ya rasu lokacin da ya rasu kuma lokacin annabi shi kuma ya shigo Madina ana kokarin a fara shirye-shiryen bikin nada shi shugaba shi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sai annabi ya shigo Madina da ya shigo Madina to sai zance ya canza sai suka canza ra'ayi sai suka kauda kai akai Abdullahi ibn Ubay sai suka dawo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai maganar bashi shugabanci da sarauta sai ta rushe to wannan abin sai ya bata masa rai to a lokacin ne ya dasa munafunci a cikin zuciyarsa sai ce shi ko ba zai bari musulunci ya zauna lafiya ba to shi yasa ya zo ya ce shi musulmi ne sannan kuma ya koma wajen Yahudawa kuma ya nuna yana tare da su kaga a wannan labari na shi Jamaluddin al-Qasimi asalin munafuncin daga shi Abdullahi ibn Salul ne abinda ya sababa masa son shugabanci san shugabanci saboda annabi na dira Madina to gaba ɗaya sai labarin kuma ya roshi sai aka yi tabbatunsa wasu da dama da suka saurari alqur'ani da karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka gyara halayensu suka dawo yanzu gaba ɗaya annabi shine jagora to hakan sai ya bata masa rai sai zan tun daga wannan lokaci ya ɗauki alwashin duk abin da za a kulla na musulunci sai ya warware shi amma a ɓoye ba a zahiri ba to dama yana da jama'a tun da kun ji har ana batun a naɗa shi shugaba kaga dole akwai tawaga a bayan sa. Mutum ne mai mutane tunda mahaifinsa shine shugaba, to saboda haka sai zan yana da tawaga. Da aka zo aka yi gazuwar Badar, sai hankalin shi ya ƙara tashi, ya ɗebe tsammanin cewa ba magana shugabanci tare da shi muddin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana rai, kuma koda ya koma ga Allah zai yi wahala muƙamin ya dawo gare shi. To sai hakan yayi ta bata masa rai, yayi ta bata masa rai, yayi ta damun sa a rai. To gurgudun girman abin a zuciyarsa, gurgudun kuma yadda ya kullace musulunci da Annabi sallallahu alaihi wasallama a ransa. To shi yasa kuke jin ada cewa shine ra'asul munafiqina, shine jagoran munafikai, saboda wannan dalili din. To ku koma tafsirin shi Mahasulut Ta'wil na Al-Qasimi, yayi dogon bayani akan wannan. Saboda haka Makka babu munafunci, haka Al-Hafiz Ibn Kathir shi ma ya tabbatar wannan shine asalin bayyanan munafunci. Amma a magana a Tabari, to munafuncin ya fara ne daga su Yahudu, su suka fara bayyana munafuncin. Sai zan kenan cikin su akwai munafukai, cikin Larabawa kuma akwai munafukai. Abdullahi dan Ubayy kenan, tunda shi yana cikin Al-Khazraj, waɗancan kabilun da muka ce Larabawa ne. Shi Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul yana daga cikin Al-Khazraj. To idan mun tattara labaran duka dai, kaga asalin munafunci abu biyu ne, da hasada da kuma ainihin son shugabanci. Shi Abdullahi ibn Ubayy damuwarsa wani ya zamo shugaba ba shi ba, shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallama. Su kuma Yahudawa suna ganin su ne manya, suke da tarihi, suke da kaza, suke da kaza, ga wani ya zo daga baya kuma ya rufe su. To shi yasa shi At-Tabari yana ganin cewa wa minan nasi din nan ta shafi munafukai daga bangaren al-Yahudu da kuma bangaren su ainihin al-Arab, Larabawa. Wato kowane bangare sai ya zanke na an samu munafukai, ba wai bangaren iya Larabawa ba. To shi yasa Allah madaukakin sarki da suka zo suka faɗi wannan, suka fara kulla makirci ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai Allah ya tona musu asiri. Allah ya ce wa ma hum bi mu'minina, ba mu'minai bane, ƙarya suke yi, mayaudara ne, kar ku yarda da su. To dama abinda ake kira da annifaqu, munafunci, wato shine izharul islami, wato bayyana musulunci a fili, wa ikhfa'ul kufri, da boye kafirci. A baki shi musulmi ne, amma a baɗini kuma shi kafiri ne. Ibn Kathir ya ce kuma izharul khairi wa ikhfa'ul sharri, shine munafunci. Mutum ya dinga bayyana alkhairi a zahiri, amma kuma sharri sai ya ɓoye. Ya ce wannan shine munafunci, wanda za mu ga cewa munafuncin kala-kala ne. Akwai annifaqul akbar al-i'tiqadi, irin wanda wannan aya take magana a kansa, wanda munafunci ne da yake da alaka shi da zuciya, cewa zuciyarka bata yarda da Allah ba, bata yarda da manzon Allah ba, bata yarda da addinin musulunci ba. Amma kuma bakinka yana faɗan haka. To wannan mai wannan sifa, to yana daga cikin tawagar su Abdullahi dan Ubayy din, ko kuma waɗancan su asalin Yahudawan. Saboda haka munafunci ne babba, su ne muka fara bayanin su tun jiya, cewa Allah ya bada labarin nau'in azabar su, cewa azabar su ma su a ƙasan wuta suke, kafiran ma da sauran ahlul ma'asi su suna sama, amma su za a kai su can ƙasa ƙasa. To wannan ana nufin munafukai na wannan ɓangaren, waɗanda zuciyarsu bata karɓi musulunci ba, harshen su ne ya karbi musulunci. Akwai kuma munafunci wanda yake karami wanda shi kuma ya fi zunubai girma, wato cikin alkaba'ir to shi ne mafi girma. Shi kuma za ka ga yana da alaka da ayyuka ne. An kira shi munafunci saboda asalin masu irin waɗannan ayyuka munafukai ne, kamar yadda ya zo min hadisi Abi Huraira fi sahihil Bukhari wa Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayatul munafiqi thalasu: idza haddatha kadhaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana, wa fi riwaya wa idza khasama fajara. Alaman munafiki Annabi ya ce uku ne. Na farko, in zai yi magana yakan faɗi ƙarya, sai Allah ya kira ta da alamun munafunci, saboda ƙarya ba ɗabi'ar mumini ba ce, ɗabi'a ce ta munafikin Allah, sifa ce tasu. To duk wanda kaga yana ƙarya a cikin maganganunsa tsakaninsa da mutane, to ya ɗauki wata sifa ta munafikai, saboda haka yana wani aiki irin aikin munafikai. Duk da ba za a bashi hukuncin munafunci babba ba, to za a ce yana da sifa ta munafikai. Saboda haka in bai hattara ba, to yau da gobe zai iya sadewa da waɗancan na asali. Haka kuma in yayi alƙawali ya saba, saba alƙawali sifa ce ta munafikan Allah, ba sifa ce ta muminai ba. Ba zai yi mumini yayi alƙawali ya saba ba, abinda muka ɗauka ba komai ba a yanzu. Bal ma ana ganin ma wayewa ce ma ka yi alƙawali ma ka saba, ci gaban zamani ne, wayewa ne. To wayewa ce ta munafunci, to me amfaninta? Mumini in yayi alƙawali bai saba ba, ba zai saba ba. In ya ce kaza to kaza ɗin ne, in har an samu canji to zai yi bayani, kuma zai faɗi ga dalilin da yasa aka samu canji. Ina fatar an gane. Sannan kuma in aka bashi amana ya ci amana, cin amana a ba mutum ya ci amana ya canya amana sifa ce ta munafukan Allah. To shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce waɗannan alamomi ne na munafunci, ma'ana alamomi ne da za su iya kai mutum zuwa munafunci babba, irin da su Abdullahi ibn Ubay. Duk da wanda ke yin su kai tsaye ba za a kira shi babban munafiki ba, amma za a kira shi da cewa yana da wata ɗabi'a, yana da wasu sifofi na munafikai. Haka in yayi husuma, in yayi fada, to zai wuce goda da iri, zai yi fujuri, to duk alama ce ta munafikai. To wannan ana kiran sa da annifaqul amali, saboda ayyuka ne na munafikai. Za a iya samu wasu daga cikin musulmai masu imani suna aikata irin waɗannan ayyuka. Me ya hikimar a faɗi cewa alamomi ne na munafunci? Saboda mutum ya yi hattara, saboda in suka yi ƙarfi, idan ƙaryar ta yi ƙarfi, cin amana ya yi ƙarfi, karya alƙawali, saɓa alƙawali ya yi ƙarfi, to zai iya bayuwa ya kai mutum zuwa ga ainihin kafirci, abin nan munafunci babba. So haka kuma ya zo hawwayo min hadisi Abi Huraira fi sahihi Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ayatul imani hubbul ansari wa ayatul nifaqi bughdul ansari. Alamar imani shine son mutanen Madina, ana nufin musulmi daga cikinsu. Sannan kuma alamar munafunci shine kin su mutanen al'ansaru din, musulmai daga cikinsu, waɗanda suka karɓi Annabi sallallahu alaihi wasallama, suka taimaki Annabi, suka taimaki addinin musulunci. Kaga shi ma sai aka kira kin su munafunci. Saboda mi? Abdullahi ɗan Ubay shine ya assasa wannan adawa din. Da ya ga musulunci na ƙaruwa, yana ta ƙaruwa, yana ta ƙaruwa, ƴan uwansa suna ta barinsa suna komawa musulunci, to sai ya dinga adawa da su, yana ƙinsu. to shi yasa wanda yayi irin wannan kiyar shi ba sai aka ce da alama ta munafinci saboda asalin wanda ya asasa wannan gabar shine ra'asul munafiqina haka yazo min hadisi Anas fi sahih al-Bukhari wa Muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk mutumin da bai yi jihadi ba kuma damar jihadi din ta samu sharuddan jihadi sun samu duk abin da ake bukata amma sai yaje ya boye ya kifita jihadi don kar a kashe shi kuma bai taba labarta maransa cewa in dama ta samu zai yi jihadi ba annabi yace to in ya mutu mata ala shu'batin minan nifaqi ya mutu akan wasu rassa na munafunci kaga sai aka kira kin jihadi ko jin tsoron fita jihadi shi ma munafunci saboda sifa ce ta munafikai sune in aka zo aka shirye jihadi sai su dinga kawo uzuri a wurin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suratul tauba ta yi bayani kaga in ka koma duk abin da zaka ga an fada munafunci ko sifar munafunci to asalin sa sifofi ne na su munafikan na asali sifofi ne na su to musulmin da ya fada ciki kai tsaye ba za a ce shi munafiki ne babba ba amma za a ce yana da sifa ko sifofi na munafikan Allah saboda haka yayi kokari ya tuba saboda in suka yi yawa suka yi yawa to za su rikidar da shi sai su mayar da shi munafiki na asali to kuma in an kai wannan gaba an samu matsala to shi yasa zamu ga malamai al-fuqaha duk da daga baya sun daina amfani da lafazin munafinci in sun zo bayani akan babur ridda in ka dauki kamar littafin Mukhtasar na Sheikhu Khalil da sauran littattafai in aka zo bayani akan hukuncin ridda wanda ya ridda a kashe shi to zaka ga malamai al-fuqaha suka daina amfani da lafazin munafiki suka dauko lafazin az-zindiq zindiki to zaka ga shi suke kawo to suna nufin munafiki duk sanda ka karanta a littafin fiqhu kaji an ce wani zindiki ne to ana nufin munafiki ne na aqida to a mazhaban muta al-imamu malik saboda su lamarin munafikai sha'anin su yana da rudu za mu ga cewa ba a baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama dama ya yake su ba ba dan ba su cancanci hukuncin kisa ba bal ma su suka fi cancanta ma a kashe su fiye da ma waɗancan da suka bayyana kafirci din karara amma me yasa to saboda hikima ta shari'a saboda maqasidu shari'a aka kalla na farko munafincin nan nasu ba kowa ya san suna yi ba abin da ya bayyana wajen mafi yawan mutane shine su musulmai ne lokacin da annabi ya dauki takobi ya yake su to za a ce annabi yana yakan mutanensa ba za a fahimce shi ba to saddan lizari'a sai annabi ya kyale su sai aka ci gaba da mu'amalantar su a matsayin su musulmai ne a zahiri a nan duniya amma kuma a lahira duk wata mu'amala da za a yi wa kafiri ita za a yi musu to shi yasa al-mazhabul maliki mazhaba ta malikiya hukuncin zindiki a gun alƙali idan aka samu mutum biyu adilai a gun alƙali suka ba da shaida cewa wani zindiki ne ko munafiki ne na aqida to za a kashe shi kamar yadda Ibn Juzai ya ambata a tafsirinsa at-tashilu li ulumi at-tanzil yace wannan shine mazhabar malikiya in aka samu mutum biyu adili suka bayar da shaida cewa wani zindiki ne a gun alƙali to ko tuba ba a neman sa yi kashe shi za a yi kashe shi za a yi amma a mazhaba ta Shafi'iyya yace ko da sun ba da shaida din to ba za a kashe shi ba sai an neme shi ya tuba idan ya ki ya tuba daga wannan munafincin nasa to shi dai sai a sa takobi a sare masa wuya sai a kashe shi kaga ashe suna da hukunci suna da hukunci in ta bayyana to kashe su za iya amma a malikiya ba zindiki ba ya da tuba munafiki bai tuba saboda ba za iya gane gaskiyar tubansa ba tunda abin da yake yi a boye yake yin sa an tsaida masa hukunci ne a dalilin shaidar wasu waɗanda suke adilai ne mutum biyu daga cikin musulmi wannan shine abin da al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala ya tafi a kansa to kun ga wannan duka yana nuna maka illar munafunci da kuma hadarin sa to shi yasa Allah ya ce daga cikin su su waɗannan mutanen tumai ya kulu amanna akwai wanda zai zo ya ce mun yi imani to zamu ga wannan raddi ne ga aljahamiyya da alkarramiyya masu da'awan cewa in mutum ya ce shi musulmi ne to shi kenan ta tabbata musulmi duk abin da ya yi ba zai fitar da shi daga musulunci ba ko in ya ce ya gaskata Allah shi kenan wannan mazhabul aljahamiyya ne da alkarramiyya to wannan aya raddi ce a kansu dan ga wasu sun zo sun yi wannan da'awar kuma Allah ya ƙaryata su ya ce wa mahum bi mu'minina ƙarya suke yi su ba muminai bane ba muminai bane kuma a cikin ayan zamu ga cewa a tabbas din bussan Allah ba domin wanda ya san Allah ta yaya za a yi kuma yayi tunanin wai zai wani abu Allah bai sani ba su da suka ce amanna su sun san cewa din ba da gaske suke ba to da sun san Allah kaga ba za su iya ba za su faɗi haka ba tunda Allah da suka ce sun yi imani da shi ya san ƙarya suke yi saboda ya san abin da ke cikin zukatansu to kaga wannan ya ƙara tabbatar da cewa munafukai ba su san Allah ba wannan imanin da suka faɗa na da'awa ne ba na ilimi bane ba na karatu bane dan Allah ba abin da za ka yi ka ɓoye masa ya'lamu sirra wa akhfa abinda ma yahi zama sirri boyuwa Allah ya sani mun san sirri ko to abinda yafi zama sirri boyuwa Allah ya san shi to su sirrin ma suka yi amma kuma suna tunanin Allah bai sani ba sun san Allah kenan kaga ba su san Allah ba kuma zamu ga Allah bai ce wa ma amanu ba sai ya ce wa ma hum bi mu'minina su kwata kwata ba mu'minai bane wannan yafi balaga sama da a ce wa ma amanu ba su yi imani ba dan shi yahi munasaba da abin da suka faɗa amanna to kaga abin da yafi tunda labari suka bayar abin da yafi dacewa da siyaki sai a ce wa ma amanu a ba su yi imani ba sai a kore abin da suka bada labari a kansa amma Allah bai ambace wannan ba mallan ko lokaci ne to ya zaman ka kai ba matsala sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ma hum bi mu'minina sai kawo wato sifa ta suna sai ta imani sai kore musu imanin saboda suna shine yafi tabbatuwa saboda fi'ili har ko yaushe shi suna ko jumla ismiya tana tabbatar da as-subut shi kuma fi'ili yana tabbatar da al-istimrar cewa abu yana faruwa ko yana nan yana faruwa ko ya faru to dan a nuna cewa babu wani abu asalan da ya tabbata tattare da sunan imani to shi yasa aka aje wa ma amanu aka ce wa ma hum bi mu'minina sannan kuma dan a nuna cewa ba su ma zamo cikin sahun mu'minai ba ballantana su din su zama mu'minai kaga wannan abu lagu a ce wani baya cikin mu'minai da a ce wani bai imani ba to cewa baya daga cikin mu'minai yafi balaga saboda haka ba sa cikin sahun mu'minai kuma babu wani abu da ya tabbata a tattare da su na sifa na imani duk abin da suka faɗa ƙarya suke to shine Allah zai faɗi dalili a ayoyin da za su biyo baya saboda al'ada ubangiji duk sanda ya kore abu to zaka ga Allah yana kawo dalili wannan usulubi ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala in ya baka labari ya gaya maka sabab mafi yawa haka usulubinsa yake in ya faɗi magana kuma sai ya faɗi dalili to insha Allah ta'ala a karatun mu na gobe zamu ji dalilan da yasa Allah ya kore cewa su ba sa cikin mu'mine kuma babu wani abu da ya tabbata a tattare da su na imani sai Allah ya ƙaryata su akan wannan da'awa da suka yi abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.